شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC da ke garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan ita ce halka ta 42 a wannan yammaci na Juma'a 24 ga watan Jumadal Ula hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce take daidai da 8 ga watan 12 shekara ta 2023 a halkar da ta gabata idan ba a mance ba mun kammala bayani dangane da dawowar wahayi wa manzon Allah akwai saura ba mu gama ba ko duk da cewa da yawa ba a da littafi ba za a gane ba ayoyin da aka saukar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na farkon suratul muddathir wadanda aka umurce shi ya tashi ya je yayi wa'azi ya karantar da mutane ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci waɗannan ayoyi da su ne wahayi ya sake dawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wahayin ya yanke masa ya ayyuhal muddathir kum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir waɗannan ayoyi duk mun yi bayanin su a halkar da ta gabata da su ne aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya je yayi da'awa ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci aya ta ƙarshe wacce ba mu karanta ta ba a halkar da ta gabata fadin Allah madaukakin sarki wali rabbika fasbir da aka yi umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ya kai wanda ya lulluɓa da mayafi tashi ka je kai gargadi da wa'azi ka kira mutane su daina bautan gumaka su zo su bauta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sannan kai din ka siffanta da siffofin da za su yi koyi da kai shi yasa Allah ya ce masa wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir waɗannan ayoyi duka ana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da siffanta da kyawawan siffofi ya siffanta da kyawawan ɗabi'u ta yadda waɗanda zai kira su zuwa ga waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan siffofi da kadaita Allah madaukakin sarki dan kiran nasa ya samu karbuwa a gurin su saboda sautari da dama idan kana aikata mummunan abu kuma kana kiran mutane su bar aikata wannan abun ba za su saurare ka ba za su ce ka rena musu hankali ya za a yi abin da kai kake aikata kuma ka zo kana cewa su kasu yi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan ayoyi aka umurce shi ya kiyaye a matakin farko to dube da cewa wannan abu da zai je ya kira mutanen nan a kansa abu ne da sun daɗe a kai na bautan gumaka iyaye da kakannu da kakannin kakannin kakannu an dade akai ana bautan gumaka to kaga kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da'awarsa ta samu karbuwa gurin waɗannan mutane da suka yi shekaru aru suna bautan gumaka za a yi gwagwarmaya za a ci kwakwa za a dandana kuda sannan kuma annabi zai fuskanci fito na fito da kalubale ta bangarori da dama to shi yasa Allah a karshe ce masa wali rabbika fasbir ana umurtarsa yayi hakuri kuma ya nemi ladan hakurin gurin ubangijinsa ishara ce Allah madaukakin sarki yake masa cewar wannan abu da na aiko ka da shi ka je ka kira mutanen nan tabbas za su tsangwame ka za su kuntata maka za su uzura maka za su cutar da kai saboda haka kai hakuri in kai hakuri ladan hakuri yana da girman gaske shi yasa Allah ya ce wali rabbika fasbir ladan hakurinka ka nema gurin ubangijinka kenan zai samu tsangwama zai samu cutarwa zai samu fito na fito to saboda haka idan ya fuskanci waɗannan gwagwarmaya din yayi hakuri gurin ubangijinsa kuma ya nemi ladan wannan hakuri a gurin ubangijinsa to wannan shine karshen babin da muka yi karatunsa a satin da ya gabata wanda ya masa lakabi da audul wahyi dawowar wahayi ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam to gabanin mu je babin da ke biye ma wannan shine ad-da'watu sirran annabi yanzu ya an masa wahayi na farko kashin farko wahayin da aka masa an nuna masa cewa shi annabi ne da ayoyin farko na suratul alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq to daga nan kuma sai wahayi ya yanke zance mafi rinjaye na tsawon kwanaki 40 to daga nan kuma sai wahayin ya sake dawo masa shine lokacin da ya ga mala'ika jibrilu kamar yadda muka karanta a makon da ya gabata ya ga mala'ika jibrilu ya fita daga gida zai tafi wata bukatarsa sai ya ga mala'ika jibrilu a tsakanin sama da ƙasa mala'ika jibrilu ya kwala masa kira bai san ta ina kiran yake fitowa ba ta gabansa dai bai ga kowa ba ya juya bayansa bai ga kowa ba dama gare shi bai ga kowa ba hannu gare shi hagu gare shi bai ga kowa ba to ta ina ake kwala masa kira da ya daga kansa sama sai ya ga mala'ika jibrilu wanda ya zo masa a kogon hira ya ce masa ikra ya ce ma ana biƙari ya matse shi sai gan shi a zaune a kan wata kujera shi ba a sama ba shi ba a ƙasa ba to nan sai ya sake firgita ya dawo gida ya ce wa matarsa Khadija zammiluni kululluɓe ni shine ta lullube shi to daga nan ne kuma aka saukar masa da waɗannan ayoyi na ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir har zuwa karshen ayoyin da aka saukar masa kenan Allah yana masa umurni ya tashi ya je yi da'awa to shi yasa babin da ya biyo bayan wannan babi na umurni da ake wa annabi cewa ya kai wanda ya lulluba da mayafi ya kai mai bacci tashi ka je ka yi da'awa to shine sai aka kawo babin da yake magana kan da'awar annabi shi yasa ya ce ad-da'watu sirran da'awar annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi sirran a boye tunda ba zai iya fitowa yayin da'awar bainar jama'a ba in ya fito yayin da'awar bainar jama'a za su yi yunkurin ma kashe shi a take to kaga ya kamata mu da'awar ta zama mataki step by step ba lokaci guda bane haka addinin musulunci yake duk abin da za a kawo shi bako ba a kawo shi lokaci daya wa mutane ana bin mataki in an wuce wannan matakin sai a je mataki na gaba in an wuce sai a je na gaba haka musulunci yake musulunci yana cike da hikima shi yasa mutane in ba su san abu ba rana tsaka karka zo ka kawo musu koda wannan abun addini ne idan ka zo ka kawo musu to za ku ɗebi ɗan kallo da su shi yasa sayyidina Ali Allah ya yarda da shi yake cewa ma kunta muhaddithan nasa hadithan lam tablughu uquluhum illa kanat fitnatan lahum aw li ba'dih kai baka kasance kana ba wa mutane labarin abin da hankalinsu ba zai iya dauka ba face wannan abin ya zama fitina gare su ko ya zama fitina ga waninsu ibnu mas'ud yace in har ka zo ka samu mutane ba su san abu ba kuma ka fito musu da abin kai tsaye wannan abun sawa'un aya ce ta qur'ani ko hadisi ka fito musu da shi kai tsaye alhali da ba su sani ba za su iya ƙaryata aya ko su ƙaryata hadisin saboda haka idan mutane ba su san abu ba, ba lokaci guda za ka fito musu da shi ba, ka bi mataki mataki, in ka wuce wannan matakin sai ka je na gaba har a isa gaci insha Allah, kaɗan kaɗan sai ka ga sun fahimta. To shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara da da'awa a ɓoye, gabanin ya je marhalar fitowa bainar jama'a yana yin da'awarsa. To wannan babi shi ne babin da za mu karanta. To amma gabanin mu karanta shi, mu ɗan yi waiwaye kaɗan dangane da wahayi da aka yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Malamai sun ce matakai da aka bi wajen yi wa annabi wahayi, ko kuma hanyoyi da Allah maɗaukakin sarki yake bi wajen yi wa annabi wahayi, hanyoyi ne guda biyar. Hanyoyi ne guda biyar, ta waɗannan hanyoyi aka yi wa annabi wahayi tun daga fara masa wahayi a matakin farko har ya koma ga Ubangiji. Mataki na farko na wahayi da aka yi wa annabi muka ce mafarki, ko mafarki da yake yi a cikin baccinsa zai mafarki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, shi ne farkon abin da aka fara masa ishara da shi. In ya kwanta bacci zai yi mafarki, mafarkin kuma da zai ga ya zo masa kamar hasken safiya, kamar hasken asuba. To wannan mataki na farko kenan da aka fara wa annabi wahayi da shi. Mataki na biyu, mala'ika zai zo masa sai ya yi busa na ilimin cikin zuciyarsa. Mun gane wannan bayanin, mala'ikan zai zo da ilimin, ba gaya masa zai yi ya ji da kunnensa ba, a ilimin za a busa a cikin zuciyarsa. Wannan shi ma yana cikin matakai da aka bi wajen yi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wahayi, kamar yadda hadisi ya zo wanda Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo hadisin cikin fiqhu sirah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ruhal qudus nafatha fi ruhi, yace ruhul qudus, in an ce ruhul qudus shine mala'ika jibrilu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mala'ika jibrilu ya zo yayi busa cikin zuciyata. Wane irin busa yayi? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, cewa fa yanda al'amarin yake ba wata rai da za ta mutu a ban ƙasa cikin rayukan da Allah ya halitta, ba ran da za ta koma ga Allah maɗaukakin sarki har sai ta cika arzikinta da Allah ya hukunta cewa ta tace. Da arzikin da Allah ya hukunta na bawa ne, to bawa fa ba zai mutu ba face ya samu wannan arzikin, wani ba zai ci arzikin wani ba. Hasanul Basri ake ce masa, me yasa baka wahal da kanka ka fita nema, ka fita kasuwanci, ka fita fatauci, ka fita kaza, ka fita kaza na neman kuɗi? Ya ce tunda na riga na san cewar arziki na ba mahalukin da ya isa ya ci mun nawa ne wanda Allah ya bani, sai na hutashe da kaina. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibrilu ya zo ya yi busa cikin zuciyarsa cewa fa babu wata rai da za ta mutu ta koma ga Allah face da arzikin da Allah ya rubuta cewar wannan ran za ta ci wannan arzikin, sai Allah sai ta cika arzikinta. Yanzu in ruwa drum 100 Allah ya hukunta zaka sha daga haihuwarka har mutuwarka, to wallahi ba za ka mutu ba sai ka shanya wannan drum 100 din. Idan shinkafa buhu 1000 Allah ya hukunta cewa za ka ci daga haihuwarka har mutuwarka, wallahi ba za ka mutu ba sai ka ci. In miliyan 100 Allah ya hukunta za ka samu a duniya, ba za ka mutu ba sai ka samu, kuma ko kafi kowa talauci a garin ku. Duk wata rai da za ta koma ga Allah ba za ta koma ba face arzikin da Allah ya rubuta mata ta ci wannan arzikin, ta cinye wani ba zai ci arzikin wani ba. To wannan shine abin da mala'ika jibrilu ya busa cikin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab, tunda kowa Allah ya rubuta masa arzikin sa. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, har zuwa karshe sai ce thumma bikatbi rizqi. Hadisin yana da sayi. Thumma yursalu ilayhi al-malak, karshen hadisin kenan. Fa yanfukhu fihi ar-ruh, idan ya kai kwana 120 sai a aiko masa mala'ika. fayanfukhu fihi ruh, mala'ikan sai busa masa rai. Kenan ciki a jikin mace idan ya kai kwana 120 watanni hudu, za a turo wa wannan ciki da take dauke da shi, za a turo masa mala'ika mace ce ko namiji. Mala'ikan idan ya zo zai busa ma wannan abin da take dauke da shi cikin cikinta, zai busa masa rai. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, sai a umurci cewa wannan mala'ika, cewa a rubuta ma wannan ran abubuwa guda hudu, ko a kaddara ma wannan ran abubuwa guda hudu. Na farko bi katbi rizqihi, za a rubuta masa cewa arzikinsa da zai ci daga ran da aka haife shi zuwa ran da zai mutu kaza da kaza ne, duk za a rubuta a lauhul mahfuz, duk abin da zaka ci na arzikinka duka za a rubuta. Bi katbi rizqihi wa ajalihi, sannan za a rubuta ajalinsa, a kwana 10 zai ya mutu, sati 10 zai ya mutu, shekara 10 zai ya mutu, shekara 90 zai ya mutu, 100 zai ya mutu, duk za a rubuta a lokacin, lokacin da aka busa masa rai. Wa amalihi, da ya ayyukan da zai yi, aiki kaza da kaza da kaza zai yi, wa shaqiyan aw sa'idan, sannan kuma tababbe ne ko mai rabo, duka za a rubuta a wannan a wannan lokaci. To wannan nau'i na biyu kenan cikin nau'ukan wahayi da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai nau'i na uku na wahayi da ake wa annabi, hanyar wahayi da ake wa annabi, nau'i na uku shine mala'ika zai zo masa a sura ta mutum. Mala'ika zai zo wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a sura ta mutum, sai magana da annabi, sakon da yazo da shi daga gurin Allah madaukakin sarki, sai ya isar da shi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Aisha ummul mu'minin tana cikin ɗakinta, annabi yana masallaci, ta leka sai ta hango shi da wani kamar cikin sahabbansa. Da ya tafi wannan wanda Aisha ta hango shi da annabi, da ya tafi annabi ya shigo gida, sai Aisha ta ce, ɗazuna ganka kuna ganawa da ɗaya daga cikin sahabbanka, dihiyatul kalbi. Sai ce, kin gan shi ido da ido? Ta ce, na gan shi. Sai ce, mala'ika Jibrilu ne. Kenan mala'ika Jibrilu yakan zo da sura ta mutum, galibi yakan zo da surar dihiyatul kalbi, ɗaya daga cikin sahabban annabi. Ya ce, ba dihiyatul kalbi ba ne, mala'ika Jibrilu ne. Kuma ya ce, in na zo in ce yana miki sallama. Sai ta ce, to ta gode da sallama, ita ma tana yi wa mala'ika Jibrilu sallama. To mala'ika Jibrilu yakan zo da sura ta mutum. Hadisi na biyu cikin arba'una hadith na sayyidina Umar, da yake cewa, bainama nahanu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r لا لو لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم. اكرشن حديثين النبي صلى الله عليه وسلم da shi wannan wanda yazo gurin annabi yayi wa annabi tambayoyi da sayyidina Umar, yace ittala alaina rajulun, sai ga wani mutum ya bullo mana shadidu bayadi thiyab, mai tsananin farin tufafi, tufafin safari kal kamar yanzu nan ya saka su, shadidu sawadi sha'r, gashin sa baki kirin kamar yanzu yayi wanka ya mulke gashin da mai, kai ka ce daga gidansa ya fito. To amma abun ban mamaki, la ya'rifuhu minna ahad, cikin mu ba mutum daya da ya san shi. Kaga tunda ba wanda ya san shi, ya kamata ya zama bako. To bako kuma ya kamata wanda ya taho daga nesa a ga tufafin sa ya danyi kura, saboda yanayi ta tafiya, musamman tafiya irin tasu ba irin tamu ta yau a mota ba, tafiya ce da ake yin ta kan dabbobi, kaga dole tufafi zai yi kura, musamman farin tufafi. To shi babu wata alama kura tattare da tufafinsa da ke nuna cewa matafiyi ne. To amma abun ban mamaki, ba ɗaya daga cikinsu da ya san shi. Kaga da an san shi, za a ce eh, yanzu nan ya fito daga gidansa, yanzu ya yi wanka, ya sa sutura ya fito. To amma ba a san shi ba, kaga ya kamata ya zama bako ne. To in kuma bako ne, ya kamata a gan shi da alamomi ta bako, alamomi na bako. A ga suturarsa ya yi kura, gashinsa ya duddunkule ya cure, duk alama ce da take nuna cewa wannan bako ne. To amma duk babu waɗannan, har ya zo ya zauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi wa annabi tambayoyi. Bayan ya kammala tambayoyin, annabi ya ba shi amsa, sun man sarrafa, sai juya abinsa ya tafi. Kaga ya zo a sura ta mutum. sayyidina Umar yace falabithu maliyan sai na zauna dan kankanin lokaci fa qala li ya Umar sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun ya kai Umar atadri mani sa'il shin ka san waye wannan da yazo yake min tambayoyin nan qultu llahu wa rasuluhu a'lam sayyidina Umar sai yace sai na ce Allah da manzansa su suka fi sani sai manzo Allah yace innahu jibrilu fa innahu jibrilu ai shi wannan mutumi da kaga yazo sanye da fararen tufafi mala'ika jibrilu ne atakum yu'allimukum dinakum a wata riwayar yu'allimukum amra dinikum yazo ya sanar da ku addinin ku wata riwayar yazo ya sanar da ku al'amarin addinin ku to kaga mala'ika yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da sura irin ta mutum to sai nau'i na hudu cikin nau'ukan yanayin da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wahayi ana zuwa masa da yanayi irin na karan kararrawa zai ji kaman ana kada kararrawa to a wannan yanayi annabi abun yana masa tsanani sosai har a lokacin da ake tsananin sanyi sai kaga annabi na kwaran yadda gumi saboda wannan yanayi ya fi tsanani wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan kuma akan dabbar sa yake sai kaga dabbar ta kasa daukar annabi saboda yanayi ne mafi tsananin yanayi in akan dabba yake ba za ta iya tsayuwa ba sai ta gurfana ta gagara daukar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim ya nuna to wannan yanayi shi ma yana cikin yanayi da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi sannan yanayi na ƙarshe da ake yi wa annabi wahayi nan kuma ba ta hanyar mala'ika ba ce wannan yanayin ba ta hanyar mala'ika ba ne kai tsaye ne Allah zai magana da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru da annabi a lokacin da aka farlanta masa sallah ba aiko mala'ika jibrilu da sallah ba an turo shi ya zo ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka ya tafi da shi baitul maqdis cikin dare daya alhali daga makka zuwa baitul maqdis sukan shafe tsawon makonni biyu ko sama da haka to amma a dare daya aka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka aka tafi da shi baitul maqdis shine subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna haulo to da aka je da annabi baitul maqdis sai aka tashi da shi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai aka zazzaga da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa al-isra wal mi'raj za mu zo mu ga bayanin sa nan gaba to anan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo sallah ba tare da dan aike tsakaninsa da Allah ba kai tsaye karbi sallah gurin Allah subhanahu wataala mun san cikin annabawa annabi Musa ne ya magana da Allah yaza Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima shi yasa ake cewa Musa kallamu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo sallah kai tsaye gurin Allah subhanahu wataala aka bashi salloli guda 50 ya taho da su gabanin ya karaso ya hadu da annabi Musa ya tambaye shi adadin sallolin da aka bashi ya ce 50 annabi Musa ya ce salloli 50 sun yi wa al'ummarka yawa ba za su iya ba ka koma gurin ubangijinka ya rage aka yi ta haka annabi in ya koma sai a rage 5 in ya dawo annabi Musa ya ce saura nawa ya ce saura kaza sai ya ce koma dai a sake ragewa ana ta ragewa har suka dawo guda 5 annabi ya sake dawowa da su mala'a annabi Musa ya tambaye shi saura nawa ya ce saura 5 ya ce koma dai 5 sun yi wa al'ummarka yawa koma a rage annabi ya ce ina jin kunya Allah saboda na yi ta komawa ana ta rage yanzu kan ba zan iya koma ba zan tafi da 5 din to shi ne sai annabi ya ji wata murya cewar la yubaddalu alqawlu ladayya Allah ya ce hukuncin da nayi na farko ba zai canja ba cewar na farlanta muku sallah 50 to nan hukuncin yana nan ku je ku yi su a matsayin biyar din, amma za a ba ku ladan salloli 50. Kina yanzu wanda ya yi salloli guda biyar a wuni da dare yana da ladan wanda ya sallaci salloli 50, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan su ne matakan da aka yi wa annabi wahayi da su har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan za mu ƙarƙare da magana akan wahayi da wannan gabar, sai mu je babinmu da za mu shiga karatu a kansa a wannan yammaci. Mun yi bayani cewa da'awar annabi mataki-mataki ce. Wannan mataki na farko kenan, ad-da'watu sirran, da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi a asirce, a ɓoye, bai yi ta a bayyane ba. Yace qama alaihi salatu wassalamu bil amri wa da'a li ibadati llahi aqwaman jufatan la dina lahum illa an yasjudu li asnamin la tanfa'u wa la tadurru wa la hujjata lahum illa annahum muttabi'una lima kana ya'budu aba'uhum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tasamma aiwatar da umurnin ubangijinsa. Me umurnin ubangijinsa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ya kai wanda ya lulluba da mayafi tashi ka je kai wa'azi, ka je kai gargadi wa mutane. To annabi sai ya tashi da wannan umurni na ubangijinsa sallallahu alaihi wa sallam. To shine ya je ya dinga kiran mutanen da suke da zafi wajen mu'amala, suke da kaushi wajen mu'amala, yake kiransu zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Mutanen da basu da wani addini da ya wuce bautan gumaka, gumakan da ba za su amfanar da su da komai ba, ba za su cutar da su da komai ba. Kai ba su ba ma su karan kansu gumakan ba su isa su amfanar da kansu da komai ba. Yanzu in gunki yana ajiye a nan, gobara ta kama, Allah ba zai iya gudu ya fita ba. Gara kai za ka iya gudu ka fita. To kaga har gara kai akan gunkin ma, kai za ka iya gudu ka nema wa kanka mafita. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin tashi da aiwatar da umurnin ubangijinsa na da'awa da kiran mutanen da suke da zafi da kaushi wajen mu'amala, waɗanda ba su da wani addini da ya wuce sujjada wa gumakan da ba sa amfanarwa ballantana su cutar. Sannan wannan bauta da suke ma wannan gumaka ɗin, ba su da wata hujja akan wannan bautar da ta wuce haka suka samu iyayensu a kai. Ba su da wata hujja da ta wuce wannan, cewa ai sun tashi sun ga iyayensu na yi, kuma dole su tafi akan addinin iyaye da kakanni. Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna. Ai mu mun samu iyayenmu kan wani addini, to tunda akan wannan addini muka samu iyayenmu, su ma iyayen namu akan shi suka samu iyayensu, su ma iyayensu akan shi suka samu iyayensu, suka bi su, to mu ma za mu bi iyayenmu kan abin da muka same su akai. To wannan ƴan uwa, mu dan tsaya a wannan gabar. Wannan hujja ce ta jahiliya. Jahiliya su ne mutanen da suka yi ta bautan gumaka gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda zai kada baki ya faɗi irin wannan hujja ce irin ta jahiliya. Kenan a yau bai cancanta ga musulmi ya kafa hujja da irin haka ba, ya ce a mu fa haka muka tashi muka ga ana yi. Mutum muna ƙanana ma haka muka ga ake, kuma ya za a yi rana tsaka ka zo kana ce mana gazance ga magana. Wannan hujja ce ta mushrikai, kuma hujja ce ta jahiliya. Abin da zai baka mamaki, mutanen da zaka ga suna kafa hujja da ayyukan iyaye da kakanni, idan ka duba zaka ga a ɓangaren addini, amma idan an zo ɓangaren rayuwa ta duniya zaka ga anan ba za su kafa hujja da iyaye da kakanni ba. Saboda ai iyaye da kakanni sun yi ta zama a gidajen bukka. To me zai hana ka kai ma ka ci gaba da zama a gidan bukka ka ce haka muka samu iyaye da kakanni? Za a yi gini na block, a yi beni, a zo a sa tiles a shiga, alhali iyaye da kakanni ba irin wannan gidan suka zauna ba. Amma in an zo batun addini sai a ce haka aka tashi aka ga iyaye suna yi. Saboda haka karka kawo mana bakon abu, karka kawo mana sabon abu, a batun addini ne ake haka. Kaga akwai son kai a abu, idan a bangaren addini an bigatin iyaye da kakanni abinda aka tashi aka same su suke za a kwaikwaye su ko daidai ne ko ba daidai ba to ya kamata a duniyance ma a bi sahun iyaye da kakanni kakanni da can motocin nan babu su saboda haka sai ka ki hawa mota kace ai kakanninmu na da can basu san mota ba sai kai ta tafiya kan jaki ci gaban da yazo sai ka aje shi kace a kai kana nan akan tsarin iyaye da kakanni waɗanda suka zauna gidajen kara gidajen ƙasa galibi iyaye da kakanni a gidajen ƙasa suka zauna to yau kai kuma kana zaune a gidan block to in har da gaske ne za a bi iyaye da kakanni me zai hana kai ma ka ci gaba da zama a gidan ƙasa ka ce na bi turban iyaye da kakanni in an zo duniya zaka tafi da canjin da aka samu amma in batun addini ne an ce ma a abin da iyaye da kakanni suke wasu daga ciki akwai kurakurai ga daidai din sai ka ce a muna nan kan turban iyaye da kakanni in an zo duniya kuma ka yadda ka ajiye turban iyaye da kakanni ka tafi da canjin da aka samu kaga wannan akwai son kai kwarai da gaske to annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu al'umma ta larabawa wanda basu da addinin da ya wuce bautan gumaka da tabarruki da gumakan kuma basu da wata hujja da ta wuce cewar ai sun samu iyaye da kakanni kan wannan addini yace walaysa indahum min makarimil akhlaqi illa ma kana murtabitan bil izzati wal anafati wa huwa alladhi kathiran ma kana sababan fil gharati wal hurubi wa ihraq ad-dima'i faja'ahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bima la ya'rifuna bayanin da yake anan shine annabi sallallahu alayhi wa sallam ya samu mutanen da dangane da kyakkyawar mu'amala suna da karancin kyakkyawar mu'amala saboda galibi zaka tar wasu daga cikin su suna da izza suna da jiji da kai sannan kuma akwai ɗabi'ar da dukkansu suka tafi a kai sai 'yan tsiraru daga cikinsu ita ce ƙabi'a ta ta'assubanci jin cewa ni daga ƙabila kaza na fito wani shi ma yana jin cewa shi ma daga ƙabila kaza ya fito yanzu sai ya zama duk wani ɗan ƙabila na shi ne nake jin shi a jikina wanda kuma ba ɗan ƙabila na ba banza ne wofi ne to haka suka rayu to wannan yayi ta haifan musu da yakukkuwa wanda basu da adadi yanzu idan an taba dan kabila na sai in ce sai na rama masa sai na dauka masa fansa in an taba dan kabilar ka sai ka ce sai ka rama masa sai ka dauka masa fansa a haka aka rayu sai kaga an yi shekara da shekaru ana gwabza yaki tsakanin wannan kabilar da wannan kabilar akan abin da bai taka kara ya karya ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya tadda su a cikin irin wannan yanayi din فذو العقول السليمه بادروا الى التصديق وخلع الاوثان to da annabi yazo ya same su a cikin wannan yanayi ne guda biyu munana yanayi na farko bautan gumaka yanayi na biyu rashin kyakkyawar zamantakewa ta yadda yaki zai haifu tsakanin wannan kabilar da kabilar nan ayi watanni ana gwabza yaki ko shekaru annabi yazo ya same su a irin wannan yanayi to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su ya samu waɗanda suke da tataccen hankali kenan idan ka samu al'umma ba duka suke zama ɗaya ba in ka samu al'umma ba za a rasa nagartattu a cikin su ba to shine anan yake cewa fa zawul uquli salimati badaru ila tasdiqi wa khali'il awthan to da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya same su ya dan fara kiran su a babboye to waɗanda suke da tataccen hankali kubutaccen hankali take annabi yana zuwa musu da gaskiya za su karba saboda mai hankali zai iya bambanta tsakanin dadai da ba dadai ba tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin kuskure da dadai mai hankali zai iya bambancewa to sai zamanto 'yan tsiraru daga cikinsu waɗanda suke da zurfin tunani masu hankali masu hangen nesa da annabi ya zo sun yi gaggawan karɓar musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi watsi da bautan gumaka wa man a'matu riyasatu adbara wastakbara kai la taslubu minhu azamatu to amma daga cikin su kuma wanda giyar mulki ta jashi tarin jashi sai yake ga yanzu fa in ya ba annabi fa shi zai zama dan kanzagi ne dan amfin shata yanzu mulkin sa zai asararsa fada ajinsa zai rasa sai ya tsaya yake karban abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi dan kamar sharan fage ya mana dangane da da'awar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ta yinta a boye. To anan yanzu za a fara kawo mana yadda Annabi ya gudanar da da'awar da kuma matsicin ya ba wanda ya sani, za su yi suburne ba wanda ya sani, akwai sirri tsakanin miji da matarsa. To sai zamanto Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ta farko da ta fara karban da'awarsa tunda aboye yake yi matarsa ce, tunda ta san sirrin sa shi ma ya san sirrinta. To shi yasa san da yazo da musulunci take je tallata mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da basira, yakan karanci mutum. Yanzu wannan idan naje na tallata masa musulunci zai karba, eh zai karba, sai je tallata masa, ba zai karba ba sai Annabi ya tsallake shi. To matarsa Khadija ya san ta tunda ya zauna da ita shekaru, Annabi tun yana dan shekara 25 ya auri Khadija, ba fara masa wahayi ba sai da kai shekara 40, kenan ya zauna da ita tsawon shekaru 15. To ko shekara 5 kai da matarka, ai ka san ta ciki da bai, ina yaga a ce ka shekara 15. To Annabi ya san matar safarin sani, yan abin da in yazo mata da shi za ta karba, da kuma wanda in yazo mata da shi za ta mayar. To Annabi ya san cewar matukar ya je wa Khadija da batun addinin musulunci, batun bautan Allah shi shi kadai, da barin bautan gumaka waɗanda aka samu iyaye da kakanni akai, ko shakka babu Khadija za ta karba. To shi yasa sai ya je tallata mata, yana tallata mata kuma bata yi wata ba ta karba, saboda tana daga cikin waɗanda suke da tataccen hankali. Khadija mun karanta takaitaccen tarihinta a baya, ko ba bukatar mu sake koma masa. Yace wa Ali ibn Abi Talib ibn ammihi, sai mutun na biyu cikin waɗanda suka karbi musulunci a take lokacin da Annabi ya tallata musu shine Ali dan Abi Talib. Ali dan Abi Talib dan babban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi Ali yanzu ne muka karan karo da sunansa. To kaga ya kamata mu dan duba takaitacciyar tarjumar Sayyidina Ali gabanin mu ce ita Khadija, ai mun duba tarjumarta, mun duba bayani akan ta lokacin da muka karanta aurenta da Annabi, ka kenan ba bukatar mu sake koma kansa. To amma Ali tunda yanzu ne muka fara karo da shi, ya kamata mu duba takaitaccen tarjumar sa. Sunansa Ali ibn Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana. Wannan ita ce nasabar Ali. In mun kula zamu ga nasabar sa da ta Annabi bambancin kwaya ɗaya ne. Nan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay, shi kuma Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab, kenan dan babban Annabi ne. Kawai abin da ya bambanta nasabarsa da ta Annabi, shi Ali za a ce bin Abi Talib, shi kuma Annabi za a ce bin Abdullahi. To daga ka ce Abdullahi, nasabar duka iri ɗaya ce da ta Annabi da ta Ali, saboda ƴaƴan babbanmu ne Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kaga kenan yana da kusaci sosai da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali alkunyarsa guda uku ce, mun san alkunya baban wani ko baban wance, wannan shi ake kira alkunya. To wannan abu ne sananne a gurin Larabawa. Galibi za ka tarar mutum yana da suna, yana da alkunya, yana da lakabi. Galibi haka ɗabi'ar Larabawa take. Asalin sunansa na yankawa ne, alkunyarsa baban wani, lakabinsa kaza, haka suke. To Sayyidina Ali yana da alkunya guda uku. Alkunyarsa ta farko Abul Hasan, ana masa alkunya da Abul Hasan. Me yasa ake masa alkunya da Abul Hasan? Saboda ɗansa na farko sunansa Al-Hasan, shi yasa ake ce masa Abul Hasan, ake masa alkunya da Abul Hasan. Dama a cikin ‘ya’yanka idan aka zo za a duba a ga waye babba a cikinsu, sai a maka alkunya da shi. Akwai wani da ake kiransa Abul Hakam a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna ce masa Abul Hakam. To lokacin da ya musulunta ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sai yake tambayarsa, me yasa ake maka alkunya da Abul Hakam? sai ce ai mutane na ɗan kabilata sun kasance idan an samu sabani tsakanin mutum biyu ko tsakanin tawaga da tawaga ko wata jama'a za su zo gare ni na musu hukunci kuma in na musu hukuncin kowa zai yadda da hukuncin ya gamsu da shi shi yasa suke ce mun abul hakam sai annabi ya ce masa inna allaha huwal hakam wa ilayhi alhukm yace ai Allah shine alhakam wanda yafi kowa iya hukunci shi yanzu kenan ana masa alkunya da baban wanda yafi kowa iya hukunci ko kuma baban nagarta wajen hukunci to shine annabi yace masa inna allaha huwal hakam ai Allah shine yafi kowa iya hukunci wa ilayhi alhukm kuma ga Allah ake mai da hukunci saboda ba wanda yake Allah iya hukunci sai yace kana da yaya yace eh ina da yaya waɗanne ne ya ce shuraihun wa muslimun wa abdullahi waɗannan su ne ƴaƴansa yana da ɗa shuraih yana da ɗa muslim yana da ɗa abdullahi sai annabi ya ce man akbaruhum a cikin shuraih da muslim da abdullahi waye babba sai ya ce shuraih sai annabi ya ce to daga yau a daina maka alkunya da abul hakam ana ce maka abu shuraih sai da annabi ya tambaye shi waye babba a cikinsu wannan na nuna kenan idan an zo alkunya wa mutum ana masa ne da ɗansa na fari to sayyidina Ali an masa alkunya da Abul Hasan saboda Al Hasan shine ɗansa na fari alkunyarsa ta biyu an masa alkunya da Abu Sibtain ma'anar Abu Sibtain baban jikoki guda biyu su waye jikoki guda biyu Al Hasan wal Husain jikokin annabi ne guda biyu to an yi wa sayyidina Ali alkunya da Abu Sibtain baban jikoki guda biyu wannan alkunyarsa ta biyu kenan in an ce as-sibtu jika amma ta wajen yamaci sannan alkunyarsa ta uku an masa alkunya da Abu Turab shine baban kasa ita ce Turab wannan alkunyar za a so a ji me yasa aka yi wa sayyidina Ali alkunya da ita wannan alkunyar kuma cikin alkunyar sayyidina Ali ya fi son ta akan sauran muka ce ana masa alkunya da Abul Hasan ana masa alkunya da Abu Sibtain ana masa alkunya da Abu Turab to duk cikin alkunya guda uku nan da ake yi wa sayyidina Ali ya fi son Abu Turab akan sauran biyu me yasa saboda Abu Turab annabi ne masa wannan alkunyar to tunda annabi ne masa sai ji ya fi son ta akan sauran alkunyar da aka masa taya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa alkunya da Abu Turab Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Sahal bin Sa'ad yake cewa ba a sayyidina Ali Allah ya yarda da shi ba shi da wani suna da ya fi so a cikin zuciyarsa kaman Abu Turab saboda duk lokacin da ka kira shi da Abu Turab za ka ga farin ciki ya bayyana a fuskarsa inji wannan sahabi na annabi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi to sai yake ba da labarin dalilin da ma ya sa aka masa alkunya da Abu Turab yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan sayyidina Ali Allah ya yarda da shi gidan yarsa kenan gidan yarsa Fatima Allah ya yarda da ita to lokacin da ya zo gidan sai bai tadda Ali a gidan ba sai tadda Fatima ita kadai a gidan kuma daidai lokacin ya kamata a ce kowane magidanci yana gida saboda lokaci ne na hutu lokaci ne da ake kailula mun san kailula ai bacci da ake baccin rana mu a nan al'ummar Hausa Fulani ko kuma in ce a Najeriya ba a san wannan baccin ba za ka iya cewa kashi 80 cikin 100 ko 90 cikin 100 ba a yi saboda lokacin baccin ma zai zo kana gurin aiki sautari da dama galibi ma'aikata za ka tara sukan tashi daga aiki karfe 3 zuwa 4 dan kasuwa kuma mawuni yake a kasuwar kaga ba halin baccin mai sana'ar hannu shi mawuni yake a gurin sana'arsa sai zama wannan baccin da babu shi to amma idan ka je al'ummar da wannan baccin ya zama jiki gare su, idan ka shiga garinsu sai ka ce an ci garin da yaki. Yanzu ko Saudiya ka je, ka shiga garin Saudiya, kowane gari ka shiga, ba Makka ko Madina kawai ba, a cikin Saudiya ka shiga karfe 1 da rabi na rana, karfe 2, karfe 3, za ka ji garin tsit, kowa yana bacci, karan AC kawai za ka yi ta ji in kana zaga unguwanni, kowa yana bacci. To su lokacin baccinsu na kailula tsakanin azahar da la'asar, kuma har yanzu suna da wannan ɗabi'ar. Kaga mu kuma wannan ɗabi'ar ba a santa ba. Mun kana so ka ji tsit irin karfe 1, 2 dare sai ka ji gari tsit. Su kuma lokacin za ka ga akwai hada-hada. Yaushe ne za ka ji gari tsit tsakanin azahar da la'asar? Sai ka ji garin ya yi tsit, har wucewan ababen hawa ma sai ka ji ya taƙaita. Kai kawo na ababen hawa, shaguna duk sai ka ga an rurrufe su, an tafi baccin kailula. To wannan abu ne sananne cikin al'ummar Larabawa da da yanzu. To Annabi ya je lokacin da ya kamata a ce duk magidanci yana gida ya je hutu na baccin kailula, sai bai tadda Sayyidina Ali ba, sai ya samu Yassa Fatima a gida, sai ya ce mata aina bin ammik, ina dan babbanki yake? Sayyidina Ali kenan. Dan babbanta ne? Sayyidina Ali dan babbanta ne? Ai kun san kaka yakan kira jikansa da ɗansa, an gane shine dalilin da yasa yace ina dan babbanki kenan. Abu Talib duk da a matsayin kaka yake wa Fatima, za a iya kiransa da babbanta. Mun gane bayanin, kaka zai ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana cewa Hassan ɗansa, tare da cewa jikansa ne, yana cewa Husaini ɗansa. Annabi a cikin hadisi, Hassan Allah yarda da shi, yazo yana wasa cikin masallacin Annabi, sai Annabi ya ɗauke shi yake cewa inna bini hadha sayyidu, ɗan nan nawa shugaba ne, sai kira Hassan da ɗansa, alhali kuma Hassan ɗan ƴarsa ce ko. To su Laraba suna da wannan ɗabi'ar, jika za su suna kiransa da ɗa, ya ce inna bini hadha sayyidu, ɗan nan nawa da kuke kallansa shugaba ne, kamar yaya shugaba? Ya ce sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini azimatain min almuslimina, da shi Allah zai sulhunta tsakanin bangarori guda biyu masu girma wanda suka samu sabani tsakaninsu, da shi Allah zai sulhunta su, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sai kira shi da ɗansa. To shi yasa ya ce Fatima aina bin annaki, ina dan babbanki, yana nufin Sayyidina Ali mijinta. Ai bai ce mata aina zaujuki ba. Me yasa Annabi ya ce aina bin annaki? Saboda Annabi da ya shiga ya kalli fuskarta, jikinsa ya bashi, sun dan samu dan sabani tsakaninta da Sayyidina Ali. To sai yake tuna mata cewar fa ko sabani aka samu ki mance danginki ne fa, shi yasa ya ce aina bin annaki? Haɗin gida fa aka muku? Wannan malamai suka ce wannan zai nuna maka cewar wasu lokacin da za a iya samun sabani tsakanin dan uwa da dan uwa, to kowanne ya duba alfarma da take tsakaninsu, kusaci da take tsakaninsu, dangantaka da take tsakaninsu, sai yayyafawa zuciyarsa ruwa sakamakon wannan dangantaka da take tsakaninsu. Shi yasa Annabi ya ce mata aina bin annaki, ma'ana in ma ya bata miki rai ki tuno fa danginki ne, ki masa afuwa. Shine ma'anan magana Annabi cewa ina dan babbanki yake. Sai ta ce ai wani abu ya faru tsakaninmu, sai ta saya ta ce wani abu ya faru tsakaninmu, ba ta ce a ya zage ni, ya mun kaza, ya mun kaza. Mata a yau haka suke yi, idan wani abu ya haɗo ta da mijinta za ta je duk ta feɗe buri har wutsiya wa mahaifiyarta. To dan kuma mijin sai yayi baki, mace tagari mai wayo mai basira ba ta zuwa ta bata mijinta gurin danginta, ko da wani abu ya mata sai ta saya. To wannan zai nuna maka zurfin tunanin Fatima da hankalin Fatima da sanin ya kamata Fatima, ta yadda ba ta feɗe wa Annabi abin da ya faru tsakaninta da mijinta ba, ta saya. Kuma haka mace mai zurfin tunani, mai sanin ya kamata ta zama, idan abu ya haɗo ta da mijinta na saban, dama ai Bahaushe yana cewa zo mu zauna,
zo mu saba dole za a iya samun sabani tsakaninki da mijinki zaki iya yi masa ba daidai ba shi ma zai iya miki ba daidai ba to kar in ya miki ba daidai ba ki juye ma wannan ki juye ma wancan cikin danginki in kin yi haka zaki bata baban ƴaƴanki zaki bakanta baban ƴaƴanki kuma za a wayi gari danginki ba sa ganin sa da kima to wannan kuma ke ba alkhairi bane gare ki kenan mace mai wayo mai sanin ya kamata ta gari ba ta bankade aibun mijinta gaban danginta koda ku abun da yake mata bai dace ba koda abun da yake mata bai kamata ba sai dai in abun ya ta'azzara ya ci tira auren ya ishe ta to nan ba matsala za ta iya bankadewa amma in dai tana son zama da shi kuma tana tare da shi bata shirya rabuwa da shi ba to ba za ta je ta bankade sirrinsa ga danginta ba wannan matan da ta san ya kamata shi yasa Fatima da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ina Aliyu yake dan babbanki sai ta saya ta ce ai wani abu ya faru tsakanin mu me ya faru bata bayyana wa Annabi ba sai yayi fushi ya tafi yanzu haka ma ban san ina ya tafi ba ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sai ya ce to ba komai sai sa aje abinci ko masa ina sayyidina Ali kam yake to wanda Annabi ya tura aje abinci ko masa sai dawo ya ce ya Rasulullah na je na same shi cikin masallaci yana bacci wani masallaci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sai ya tafi masallaci ya je ya samu sayyidina Ali yana bacci cikin masallaci ya kwanta bacci ya dauke shi dama ai lokaci ne na me na bacci lokaci ne da suke hutu lokacin bacci na kailula Annabi sai ya tadda sayyidina Ali yana kwance yana bacci mayafinsa har ya cire daga kafadarsa ya kwanta ta gefen kafadan kasa ya kama jikin kafadar ya sake juyowa ta ɗaya bangaren yana kwance yana ta bacci mai nauyi alamu dai bacci ya dade yana wannan baccin Annabi yazo ya same shi a wannan yanayi ga jikin kafadarsa duk kasa ya dauki kasa to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa hannunsa mai albarka yana karkade masa kasan yana cewa qum abaturab tashi baban kasa tashi baban kasa to daga nan aka fara masa wannan alkunyar kasar da ta kama jikinsa Annabi yasa hannunsa mai albarka yana karkade masa wannan kasar yana cewa tashi baban kasa daga nan sai aka fara masa alkunya da Abu Turab mun ji inda aka samu wannan alkunyar to wannan hadisi da aka bayyana mana yadda aka fara yi wa sayyidina Ali alkunya da Abu Turab cewa Annabi ne fara masa ga kuma sababin da yasa Annabi ya masa wannan alkunya din malamai sun fidda darussa da fa'idoji karkashin hadisin waɗanda suke masu tarin yawa daga cikin darussan da malamai suka fitar karkashin hadisin suka ce babu laifi kayi wa mutumin da yake cikin fushi kadan zolaye shi kadan aya nan zolayar sa Annabi yake ko Annabi yana karkade masa kasar yana tashi Abu Turab to in har zolayar da zaka masa ba za ta kara masa fushin ba ko ta sake fusata shi to ba matsala ka zolaye shi da wata kalmar da har ma zai dan sa shi yayi dariya akwai wasu wanda Allah ya ba su iya zolaya wasu Allah ya ba su barkwanci zai yi maganganu wanda za su dan sa raha da dariya to idan ka ga mutum yana cikin fushi babu laifi in ka masa haka saboda gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sayyidina Ali kuma wannan dan wasan da Annabi ya masa sai ya sanya fushin nasa ya kau ya ma tashi ya koma gidansa ka kenan kamar Annabi ya yi me ya lallashe shi to daga cikin abubuwan da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan takaitacciyar ƙissa da muka karanta abun so ne siriki ya zamanto yana lallaɓin sirikinsa shi fa Annabi baban Fatima ne baban Fatima ce sayyidina Ali kuma sirikinsa ne sayyidina Ali yana auren ƴar Annabi kaga kenan shi sirikin Annabi ne to amma Annabi bai ji izza da ɗaukaka cewa ni sirikinsa ne na ba shi ƴa yana auren ƴata saboda haka bai kai in je in rarrashe shi ba Annabi bai ji wannan ba a zuciyarsa ya kama hanya ya je ya samu sayyidina Ali yana masa wasa wasan kuma da ya tafiyar wa sayyidina Ali fushin sa shine malamai suka ce wannan zai nuna maka yana da kyau siriki yayi wasa wa sirikin sa ko ya lallabe shi a yayin da aka samu sabani tsakanin sa da ɗan sa bana tsammani akwai wanda zai iya wannan yau ko ba ka iya lallabin sirikin ka ba yana da wahala wani zai ce zai bada ɗan sa ko kuma zai sa arena essa shi yana matsayin sa na uban matarsa kuma shi zai lallabe shi kaga da yawa ba za a iya ba za a samu wanda zai iya a yau Allah na'am ka taba kusan to ashe dai za a iya samu masha Allah to kaga wannan abun so ne annabi sallallahu alaihi wasallam siffa ce da take nuna cewa annabi mutum ne mai kyakkyawan hali kuma ba shi da girman kai ko dai da kwayar zarra tunda sayyidina Ali nan dai a gaban sa ya tashi kaman a matsayin kamar da yake kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba kuma bayan a gaban sa ya tashi shi ya masa tarbiya ya ciyar da shi ya tufatar da shi ya bashi gurin zama ya girma ya zo ya dau yaya bashi ya aura kuma gashi yazo an samu sabani da yarsa yazo yana lallabin sa yana masa maganar da zai shigar masa da farin ciki daga cikin abubuwan da malamai suka fitar na fa'idoji karkashin wannan kissar suka ce ya halatta mutun yayi alkunya sama da daya a ce maka baban wani kuma a ce maka baban wani wani lokaci za a iya mutun alkunya da irin sana'arsa ko kuma a masa alkunya da irin ɗabi'unsa matukar dai abun ba wai yana nuna kushewa ko aibantawa bane to daga cikin fa'idojin da wannan kissar ta kunsa za mu fahimci cewa akan iya samun sabani tsakanin kowane irin mutum komin falalarsa komin iliminsa karka dauka cewa a su ai sarakuna ba sa samun sabani da matansu ko kuma manyan malaman nan ba sa samun sabani da matansu akan iya samun hakan tunda sayyidina Ali ai mutum ne mai daraja mutum ne mai falala mutum ne mai daukaka ga ita Fatima daga gidan annabta ta fito anan akai mata tarbiya ta samu tarbiya ta annabi shi ma ya samu tarbiya na annabi annabi ya masa tarbiya yayi wa Fatima tarbiya ya karantar da shi ya karantar da ita ya dora shi kan turba ita ma dora ta kan turba kuma ya hada su ya musu aure amma da haka an samu sabani tsakanin su kenan ba bakon abu bane in an samu sabani tsakanin miji da mata kuma za a iya samun sabanin kar a dauka cewa bakon abu ne ke mata duk girman mijinki da daukakarsa da iliminsa kar ki dauka cewa in kin aure shi ba ku taba samun sabani ba haka kai ma miji duk matsayin matarka da iliminta ta haddace qur'ani ta yi kaza kuma mu samu sabani da ita kar ka dauke ta haka ai ba mala'ika bace shi ma ba mala'ika bane duka mutane ne za a iya samun dade za a iya samun kuskure kenan duk matsayin mutun da kimarsa za su iya samun sabani shi da matarsa sai dai abin da ake so kar sabanin ya zama ya haifar da natija mummuna a dauka cewa zo mu zauna zo mu saba wannan ita ce za a iya samun sabani din fa'ida ta gaba ta kusa da karshe da za mu dauka daga wannan kissa da muka karanta wacce ta bayyana mana yadda aka yi wa sayyidina Ali alkunya da Abu Turab za mu fahimci sababin da ya sa sayyidina Ali ya fita daga gida me ya sa shi ya fita daga gida ya je bacci a masallaci yanzu da aka samu sabani tsakaninsa da matarsa ransa ya baci ya fusata yana gaba alheri ya ci gaba da zama a gida saboda in ya ci gaba da zama a gida abin da zai biyo baya ba zai yi kyau ba shi wata kilba zai masa dadi ba ita ma wata kilba zai mata dadi ba ko kuma ba zai yi wa ɗaya daga cikinsu daɗi ba to sai ya ga abin da ya fi shi ne yanzu tunda an samu saɓani rai ya ɓaci ya ɗan ba ta iska mana ta yadda zuciyarsa za ta ɗan yi sanyi shi ma inda ya je zuciyarsa za ta ɗan yi sanyi idan zuciyarsa ta yi sanyi ita ma zuciyarta ta yi sanyi in an dawo kuma shi kenan sai a shiga wani babin daban kenan da yanzu matsala an ajiye ta a gefe amma idan ya ci gaba da zama yana ga wata kin zuciyarsa tana ruruwa tana ƙara ruruwa ita ma zuciyarta tana ruruwa tana ƙara ruruwa wata kin natijar da za ta biyo baya za ta zama tobarta da kyau to haka ake so mutun yayi a yau idan sun samu sabani mummunan sabani tsakanin sa da iyalinsa yayi maza ya bar gidan saboda ci gaba da zaman sa a gidan zai haifar da mummunan natija irin haka ne sai kaji an yi sakin da za a zo ana nadama a zo ana neman mafita malam ni dai ce mata nayi kaza da dai akwai saki daya guda biyu tsakanin mu to amma a wannan din ce mata nayi kaza shin auren nan yana nan ana neman mafita to galibi idan an samu bacin rai wanda sakamakon da ya haifar da wannan bacin ran sabani ne yi maza ka bar gida daga baya idan ka huce zuciyarka ta yi sanyi sai ka dawo gidan babu matsala abu na ƙarshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan kissa da muka karanta za mu fahimci kyakkyawan halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yadda yake bibiyan ƴaƴansa da kuma mazajen ƴaƴansa ya gani in akwai wasu matsaloli ya za a shawo kansu tunda annabi ai taka na sai kama hanya ya je gidan ya kai ziyara kuma da yaje ya bankado cewa gashi fa an samu matsala iri kaza sannan kuma ya kai kawo wajen samar da mafita a wannan matsala din sayyidina aliyu Allah ya dade shi an haife shi a cikin garin makka a ɗakin ka'aba dangane da shekara haihuwarsa akwai riwayoyi guda biyu da suka zo mabambanta riwaya ta farko an samo ta daga al-hasan al-basri Allah ya masa rahama yace an haifi sayyidina ali gabanin fara yi wa annabi wahayi da shekaru 15 ko 16 inji al-hasan al-basri al-hasan al-basri kuma wannan yana cikin manyan tabi'an musulunci to sai riwaya ta biyu da aka samo ta ta hanyar ibnu ishaq babban malamin sira ya bayyana cewar sayyidina ali Allah ya dade shi an haife shi gabanin fara yi wa annabi wahayi da shekaru 10 yanzu muna da riwayoyi guda biyu dangane da haihuwar sayyidina ali Allah ya dade shi riwaya farko ta Hasan al-Basri da take bayyana cewar an haife shi gabanin ayuwa annabi wahayi da shekaru 15 wata riwayar kuma tace da shekaru 10 riwayar ibnu ishaq kenan to amma ibnu hajar a cikin littafin sa al-isabatu fi tamyiz as-sahaba ya rinjayar da riwayar ibnu ishaq cewa sayyidina ali Allah ya dade shi an haife shi gabanin fara yi wa annabi wahayi da shekaru 10 shi sayyidina ali shine karami da ja'far bin abi talib ja'far bin abi talib dan uwan sayyidina ali ne to shine karami da ja'far bin abi talib sannan tsakanin sayyidina ali da ja'far bin abi talib shekaru 10 sayyidina ali yana da falala waɗanda suke masu tarin yawa falalarsa ta farko tunda yake a rayuwarsa bai taba sujjada wa gunki ba tun ma gabanin zuwan musulunci tun kafin a fara yi wa annabi wahayi bai taba sujjada wa gunki ba falalarsa ta biyu yana ɗaya daga cikin kalifofin annabi guda hudu shiryayyu abubakar umar usman ali shine na hudunsu falalar sayyidina ali ta uku annabi da kansa ya faɗe ta wanda imamu muslim ya fidda falalar cikin sahihinsa hadisin da aka samo daga sayyidina ali Allah ya dade shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq annabi yace babu wanda zai so ka sai mu'mini ba wanda zai ki ka sai munafiki kenan duk mai son sayyidina ali mu'mini ne duk mai kin sayyidina ali munafiki ne mun so mu kawo falala guda shida na sayyidina ali amma kuma lokaci ya daga mana hannu za mu jinkirta sauran ukun sai Allah kai mu haduwa ta gaba mu duba sauran falalansa guda uku kuma sai mu duba shahadarsa to daga nan sai mu dora daga inda muka tsaya abubuwan da muka faɗa na dadai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته